mun gode wa Allah muna neman taimakon sa muna neman Allah ya mana gafara ya kuma tsare mu daga sharrin kawukan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar shine shiryayye wanda Allah ya batar ko babu wanda zai iya shiryar da shi mun shaida babu wanda ya tantanta abautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya cikin komai nasa mun shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ya aiko shi daga addinin gaskiya yayi albishir da gidan aljanna ga wanda suka bi sakon da izo da shi ya kuma gargadi wanda suka kikar bas sakon da izo da shi wanda yaba Allah yaba manzon Allah wannan mutumin sai gode wa Allah domin shine shigeye wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah bai cutar da kowa ba sai kansa ko ba zai cutar da Allah da wani abu ba Allah muna roƙonka kai salati da taslimi da albarka ga fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da alayansa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama al'umma musulmi akwai wasu abubuwa guda biyar wanda ake cewa da su mafatihul gaibi in an ce mafatihu jam'i ne na miftahu wato makulli in an ce makulli shine abin da ake amfani da shi domin bude abin da aka rufe to amma anan abin da ake nufi da makullin ba wai shi ainihin makullin ake nufi ba ana nufin rumbu ana nufin taska ana nufin ma'ajiya ana nufin ma'adana Allah madaukakin sarki ya keɓanci kansa da sanin wannan rumbun da abin da ke cikin wannan rumbun da abin da rumbun ya kunsa shi ake cewa da shi mafatihul gaibi wanda babu wanda ya san abin da yake wannan gurin sai Allah shi kadai shi sai ce wa indahu mafatihul gaibi la ya'lamuha illa huwa rumbu da taska da mabudai da makullai na gaibu na Allah ne kuma shi ne ya san su babu wanda zai san wani abu daga cikin abin da ke cikin wannan taska sai Allah shi kadai annabawa manzanni mala'iku salihan bayi babu wanda ya san wani abu da ke cikin wannan taska amma Allah ina sanar da wasu daga cikin annabawa wasu daga cikin manzanni wani abu daga cikin abin da ke rufe a cikin wannan taska ta Allah subhanahu wa ta'ala shi sa Allah yake alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah shi ne ya san abin da ke cikin gaibi abin da ke fake babu wanda Allah yake tsinkayar da shi wannan abin Allah yake illa man irtaba min rasulin amma wanda Allah ya zaba daga cikin manzanni Allah yake nuna masa wani abin amma shi ma akan sanya masa gad akan sanya masa mala'iku wanda ba za su bari wani abu ya subuce ba balle wani ya dauka balle wani ya ji balle wani ya gano sai wannan annabin shi kadai Ubangiji ta'ala a gurare da dama ya umarci manzon Allah da ya gaya wa mutane cewa shi fa bai san gaibi ba قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء حكى الله يتي لما زال الله يتي فنيت رشي قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك شيني ما لما يسكى شيء ده الله يتي لما زال الله يتي وباي ban san gaibi ba ko kuma ba ni watan ba ni da masaniya game da taskokin Allah abinda ake nufi da taskokin Allah sune al-ghaib wani balaraban kauye ana cewa da shi al-warith ibn amr ibn haritha ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya gwada shin manzon ne ko ba manzo ba sai ce nazo gunka ina da tambaya guda biyar. Tambayar farko, yaushe za ta sha alkiyama? Tambaya ta biyu, na baro matata tana da ciki, me za ta haifa? Tambaya ta uku, garinmu ruwa ya yi karanci, yaushe za a yi ruwan sama? Na uku, idan Allah ya kai mu gobe, me zan samu ko me zai same ni? Na hudu, a ina zan mutu ina tashi mutuwa? Wannan tambayar da iwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake manzo ne daga Allah, sai Allah ya saukar da aya a cikin suratul Luqman, inna Allaha indahu ilmus sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham. Kunga an bashi amsa, inna Allaha indahu ilmus sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut. Wannan am tambayoyin da yi guda biyar duka Allah ya bashi amsa, inna Allaha indahu ilmus sa'a, magana tashin alkiyama Allah ya bawa kansa sani, ba wanda ya sani. Wal nazilu al-ghaytha, kuma Allah shi yake saukar da ruwa, shi ya san sanda zai saukar. Wa ya'lamu ma fil arham, shi ya san abin da ke cikin mahaifa, me za a haifa, namiji ko mace, kyakkyawa ko mummuna, na kirki ko ba na kirki ba, wannan aikin Allah ne. Kuma shi ne isan abinda za a samu gobe, mai daɗi ko marar daɗi, wanda zai sa farin ciki ko wanda zai sa baƙin ciki, da yawa za a samu, kaɗan za a samu, mai zai faru, Allah ne ya bawa kansa sani. Kuma ta dari nafsun bi ayi ardin tamu, ko babu wanda ya san inda zai mutu. Daga cikin istoshin da ake bayarwa a nan, akwai wani malami da ake cewa da shi Ibnu Ajiba, ya rubuta wani babban tafsiri da ake cewa da shi Al-Bahrul Madid. A ƙarƙashin wannan ayar, inna Allaha indahu ilmus sa'a, sai ya kawo ta kissa wanda da yawa daga cikin malamai suna kawo ta. Majalisin Annabi Sulaiman yana zaune da shi da 'yan fadarsa, sai mala'ikan mutuwa ne. Sun ce a wannan lokacin ana iya ganin mala'ikan mutuwa, amma dai za ka gan shi a sura ne wacce za ka iya fahimta, wacce kuma za ka iya daurewa, shi ne za ka gan shi a surar ɗan Adam. Sai wani matashi ya ga mala'ikan nan ya ƙura masa ido, ina ta kallonsa, lokacin ma bai san mala'ika ba ne, sai ya ce da Annabi Sulaiman, ya Annabin Allah, wannan da yake ta kallona ɗin nan, na ga kallonsa ya tsananta gare ni, wai wane ne? Sai ya ce mala'ikan mutuwa ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An samu matsala kenan. Annabin Allah, abinda nake so tun da kana da iko da iska, sa iska ta ɗauke ni ta mai da ni India. Haka sa iska ta cicciɓe shi ta kai shi India. Sai mala'ikan mutuwa ita ya ikon Allah, ita abinda yasa nake ta ƙura masa ido, Allah ya aiko ni ya ce in karɓi ransa a India. Ni kuma na zo majalisinka na gan shi a nan gurin, ko ba yadda za a iya taɓa shi a nan sai ya je India. To shi ne, wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut, ba wanda ya san inda zai mutu. Wani bai Yahude da ya ji ana magana a kan ba wanda ya san gaibu, sai Allah sai ya zo gurin Ibnu Abbas ya maso su tambaye, sai ka ce ba san gaibu ba, ni kuma na sani, na san kaza, na san kaza. Sai ce, to bari ka san wannan din, a ina zan mutu? Sai ce, ban sani ba. Sai ce, to Allah ya yi gaskiya, kuma kai ka yi ƙarya. Khalifa Abu Ja'far Al-Mansur sai yi mafarki, sun gaisa da mala'ikan mutuwa. Sai ce da shi mala'ikan mutuwa, da Allah wai shekara nawa zan yi a duniya? Sai yi masa haka, nawa kenan? Shekara biyar, shekara goma, wata biyar, ai shekara biyar, wata biyar, kwana biyar, sati biyar, awa biyar, shekara ɗari biyar, ba wanda ya sani. Daga nan Allah ya waye, sai ya ce, ina wanda ya iya fasar mafarki, aka masa wani? Sai ya ce, da Allah mai fasar mafarkin nan nawa? Sai ya ce, ina ganin dai gaskiya da wuya ka fita shekara biyar, wataƙila wata biyar, wataƙila sati biyar, wataƙila kaza, an ganin sai ya tashi. Kuma ya ga ya shafa shekaru. Shi ne wani lokaci da wannan magana ta tashi, ake yi wa Abu Hanifa al-Nu'man tambaya, aka ce, me fasarar wannan mafarkin ne? Sai ya ce, ai mala'ika da yi masa haka, ba ina nufin shekara biyar ba, ina nufin abubuwa guda biyar, ba wanda ya sani sai Allah. Daga ciki akwai sanda za ka mutu, da inda za ka mutu, da inda za a binne ka, da kuma shekarun da za ka, wannan kadai Allah maɗaukakin sarki shi ne bawa kansa shina. To ne yana nuna mana babu wanda daga cikin bayi wanda zai ce ya san wani abu na gaibi. Wasu za su iya cewa, ai akwai abubuwan da ake gano su ta hanyar ƙara'in, yanzu akan yi scanning a iya gano da namiji ne ko mace akan iya ga yi scanning a gano cewa wannan dan yana ko ai wani amfani da wasu abu a gano dan yana da rai ko ba shi da rai ko kuma a ga wasu alamu a ce ana jin namiji ne ko mace aka ce wannan duk sunan sa hasashe amma ba za ka iya tabbatarwa ba za ka iya cewa abu kaza ne kuma Allah yake kariya kake ba haka bane shi sa da yawa masu hasashe za su ce za a yi ruwa Allah ya ƙi ruwa su ce ba za a yi ruwa ba kuma Allah ya saukar da ruwan in kuka duba a wannan azumin duk masu hasashe har na kasashen Larabawa da ake jin suna da kayan aikin da mutanen mu ba su da kayan aiki sun ce ba za a ga wata ba amma ko sai aka ga wata saboda Allah ya nuna musu wannan ba hurumin su bane za ka iya cewa za a yi kaza Allah ya ce ba za a yi ba ko ka ce ba za a yi ba Allah ya ce sai an yi to amma dai duk abin da Allah ya ce ya koye shi yakan sanar da wasu daga cikin bayinsa akwai abubuwa da yawa wanda Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam shin abin da zai faru kuma ya faru daga ciki akwai abin da ya zo a cikin hadisin Huzaifa radiyallahu anhu wannan hadisin manzon Allah ya yi bayani ne game da sauye-sauye da za a samu a cikin musulmi za a iya samun gwamnati ta kirki ta dau wani lokaci sannan kuma a samu wani juyi sai a samu wacce take ba ta kirki ba a ƙara samun juyi a samu ta kirki haka za a yi ta jujjuyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan annabta yace za a samu annabta kuma za ta zauna a cikin ku iya lokacin da Allah ya diba sannan Allah ya dauke wannan annabta din aka ce wannan manzo Allah ina ishara ne zuwa ga zamanin sa yace sannan za a samu wanda za su yi jagoranci na al'umma wanda za su dinga kwaikwayar irin tsari da jagoranci na annabawa aka ce wannan ina ishara ne zuwa zamanin al-khulafa'ul arba'a Abubakar da Umar da Usman da Ali sai cikon na biyar din su shine Umar dan Abdul Aziz yace sannan lokaci zai ƙara canjawa a daina bin tsari na annabta za a koma bin tsarin mulki ta hanyar dawo da sunkan addini wasu mutanen Allah ya kaskanta su ta hanyar nesanta su da addini shi yasa a ƙarshen hadisin da manzon Allah yi magana cewa za a ƙara samun canji za a dawo da tsari irin tsari na annabta aka ce sai manzon Allah ya shiru bai ƙara cewa komai ba wannan ina da cikin labarurka na gaibu wanda ba su faru ba Allah ya sanar da manzon Allah ko manzon Allah ya sanar da mutane shine ma'anar illa man irtaba min rasulin فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا sanan daga ciki akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari na abubuwan da za su faru na fitintunu a ƙarshen zamani a cikin wannan al'umar sai manzon Allah ya koyar da mu abin da ya kamata ne idan fituna ta kunno kai to kakka zama kana cikin ta ka zaman to kana wajen fitina kuma ka nemi tsari da fitina kakka nemi Allah ya kawo fitina domin in fitina ta zo ba kowa ne yake iya shallakewa lafiya ba shi sa daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan yi a'udhu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan Allah ka raba mu da fitina ta fili da ta boye ko fitina da tafi ko ta fitina girma tafi ko ta fitina hatsari ita ce fitinar addini Allah ya fitine ka a cikin addininka da kana bin Allah ka daina bin Allah da kai mutumin kirki ne na Allah ka zo ba na Allah ba wannan tana daga cikin babban fitina akwai kuma fitina wacce ta shafi dukiya akwai fitina wacce ta shafi lafiya akwai fitina wacce ta shafi ƴaƴa akwai fitina wacce ta shafi aminci ko tsaro ko makamantan su wannan duk nau'i ne na fitina amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ana fitina kanka shiga cikin ka domin in ana fitina ka tsaya inda kake yafi a ce kana ciki kai kokarin ka gudu ko da a hankali ne kake janye jikinka ya fi ka tsaya kai gaggawar kaucewa fitina ya fi ka tsaya cikin fitina manzo Allah ya ce duk wanda ya ga ana fitina in ya leka ita ma za ta leko shi saboda haka in ka ga ana fitina kai kokari shi sa a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man wajada malja'an aw ma'azan falyu'ud bihi wanda ya samu inda zai buya ya fake ya nesanta kansa da fitina to yi kokarin ya bi wannan gurin ya kuma nesanta kansa da shi manzo Allah ya bada labarin yaƙe-yaƙe da za a yi a ƙarshen zamani wanda abubuwa da yawa za su faru na tashin hankali shine abin da ya zo a cikin hadisin Zainab radiyallahu ta'ala anha take cewa wata rana manzon Allah ya shigo inda take hankalinsa a tashe ina cewa wailul lil arabi min sharrin qad katara wailul lil arabi min sharrin kadikatar kamar ka dinga cewa laraba sun shiga uku tashin hankali ya fuskanto larabawa aka ce su waye laraban da manzon Allah yake magana a wannan lokacin ana nufin musulmi wato musulmi za su gamu da matsala matsaloli za su fuskanci musulmi za su tashi a cikin musulmi manzon Allah yake cewa an bude yak kofa yak kafa annabi yayi haka da hannunsa aka ce wannan dan yatsan al-ibham da kuma wannan shine as-sababa ko as-sabaha yayi haka yace an bude musu yak kafa kadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin yana ishara ne zuwa ga irin fitintunin da za su faru a cikin al'umma sai Zainab take cewa ya rasulullahi yanzu sai Allah ya bari mahallaka a cikin ma akwai mutanen kirki sai manzon Allah yace idza kathura al-khabath idan saboyi yawa idan barna ta yawa to ko da mutanen kirkin sai Allah ya hallaka Allah ya kare mu kuma wannan nubu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata barna ta yadu a karan tasadufin barri wal bahr ko mutane su ne suka kirkiro kansu ka kirkiro kanka abinda zai kashe ka ka kirkiro kanka abinda zai kashe ƴan uwanka ka kirkiro kanka abinda zai tashi hankalin al'ummarka wannan biya shi da cikin zaharar fasadu fil barri wal bahr sannan sai magana saba wa Allah da rashin bin dokokin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari shi kuma sun ce wannan abin da ke faruwa yanzu a gabas ta tsakiya duk ina daga cikin nubu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita al-qiyama ba za ta tashi ba sai tafkin furat shi tafkin furat sun ce asalin sa yana towa ne daga Armenia ya keto cikin Turkey ya keto cikin Syria sannan ya keto cikin Iraq wasu tafkuna ne akwai furat akwai Dijla akwai Saihun akwai Jaihun wanda hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan tafkunan asalin su daga aljanna yake to amma dai manzon Allah ya ce wannan tafkin na furat wanda iketa ya ratsa taki ya ratsa Syria ya ratsa cikin Iraki manzon Allah ya ce wannan tafkin zai kwaye wato ruwan sa zai janye wani dutse na danyen zinari zai bayyana duniya za ta taru a nan gurin ai ta kashe kashe a cikin duk adadin mutane kamar ka ce a cikin duk mutum 100 mutum ɗaya ne zai tsira ka ce a cikin duk mutum 1000 bai fita mutum 10 ne za su tsira ba shi ma wanda ya tsira zai dinga cewa wataƙila ni ne wataƙila ba ni ba ne to wasu daga cikin malamai irin su As-Siddiq Al-Ghumari wanda ya rubuta littafi da ake cewa da shi al-ikhtira'at al-asriya yayi magana ne akan mutabaqa na al-ikhtira'at al-asriya abubuwan da aka kirkira na zamani wanda suka zo sun dace kuma sun yi daidai da abin da ya zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara hadisai da yawa wanda suke ishara akan abubuwan kirkire-kirkire na zamani sai ce wala Allah wannan fadi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana ne ko yana ishara zuwa ga arzikin da Allah ya tara a gabas ta tsakiya duk abin da yasa kuke ga ake wannan yaƙe-yaƙen ake wannan kashe-kashen yawun kafiran duniya ne yake dalala akan wannan arzikin kuma yanzu za ku ga abin da shugaban ƙasar America yake faɗa akan har-haren da ake kawai Iraki jiya-jiyan nan yayi suɓurda baka yace ina fatan in ya kwaci gwamnatin Iraki farkon abin da zai fara sa hannunsa a kai shine danyen man fetur din da ƙasar take da shi kamar yadda aka yi Venezuela aka sace shugaban aka kai shi aka daure shi da shi da matarsa sannan kuma aka kwace arzikin kasar to shi ma abin da yake so yi kenan saboda haka musulmin da ba su sani ba suna nan suna ta ihu kana nan Najeriya baka taba zuwa ko ina ba kana ta ihu kana cewa ai kasar Iran wata kasa ce wacce ba ta da addini ba ta da aqida saboda haka kana munnar abin da ya same ta ya ci gaba da samun ta bai kamata musulmi ya farin ciki da wannan ba idan sun kare da ita za su harare sauran kasashen akwai maganar taki ƙasa ce ta musulunci mai ƙarfi mai ƙarfin tattalin arziki za a hare ta bayan an gama da ita za a dawo cibiyar addinin musulunci ne ita ce Makka da Madina kuma daman wannan shine babban target din su akwai abin da suke cewa da shi akwai abin da suka kirawo shi da watan babban Isra'ila so suke su canja mafin duniya duka kuma lokacin da aka rinjayi ƙasar Iran ya zamanto an kai ta ƙasa an tattake ta to abin da ya kamata musulmi su jira lokacin da za a nada na Netanyahu shugaban kasashen musulmi na duniya. Allah kada ya nuna mana wannan lokacin. Allah kuma kada ya ba su iko, Allah kada ya ba su nasara, Allah kada ya taimake su. Allah ka taimaki musulmi akan kafirai. Musulmi koda suna da kuskure, suna da tintibe, suna da wasu abubuwan su wanda ake ganin ba daidai bane, ba yadda zaka yi ka hada su da wanda suke kafirai. Saboda haka farin ciki da nasarar Isra'ila da farin ciki da nasarar Amerika akan Iran kamar farin ciki ne da daukakar kafirci akan musulunci. Allah muna roƙonka, Allah wannan ƙasa, Allah ka taimake su, Allah karka ba makiya nasara akan su. Daga cikin abubuwa na gaibu wanda Allah ya sanar da manzon Allah ya sanar da mu, wanda manzon Allah har rantsuwa yi, annabi yayi rantsuwa yake cewa wallazi nafsi biyadihi, yace yayi rantsuwa da Allah. Duk sanda kuka ji manzon Allah yayi rantsuwa, to magana babba ce, domin a matsayin mu na musulmi ba mu da buƙatar manzon Allah ya rantse mana. Ko bacci kake yi aka ce da kai qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ka ce sam'an wa ta'atan ya rasulullah, wannan shine umarnin da Allah yi mana, kuma shine abin da ya wajaba akan mu. Manzo Allah ya ce duniya ba za ta tafi ba har sai wata rana ta zo wani zai kisa in ka tambaye shi me yasa kai kisan, zai ce bai sani ba. Wanda aka kashe in ka tambaye shi kace me kai aka kashe ka, zai ce bai sani ba. Kamar yadda abin da yake faruwa, kuma aka ce wannan kashe-kashen kamar yadda wani hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ba fa ma abokan gaban mu bane za su dinga kashe mu ba, ai a ƴan uwan mu ne musulmi za su kashe. Yanzu mafi yawancin rikita-rikitar da ake a kasashen musulmi su wane ne suke kashe ƴan uwan su musulmi? Ku je Sudan, wanda suke yaƙi a Sudan wannan yace la ilaha illallah, wannan yace la ilaha illallah, wannan yace Allahu akbar, wannan yace Allahu akbar. Manzo Allah yace ƴan uwanku musulmi su za su dinga kashe ku. Yanzu wanda suke sace mutane suke a ba su kuɗi, in ba a ba su kuɗi ba su kashe, ko an ba su kuɗin su kashe, har nuna mana suke yi a bidiyo suke ba su suna sallar Idi da limamu sai yana cewa Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Amma shine zai dauki musulmi ya sace shi ya kashe shi, ya ce a ba shi kuɗi, in ba a ba shi kuɗi bai kashe, in an ba shi kuɗi ya kashe. Sannan waɗanda suke zuwa masallaci su ɗana bam, masallata sun taru a masallaci su mutu, da waɗanda suke zuwa asibitoci su ɗana bam, da waɗanda suke zuwa kasuwanni su ɗana bam, dukkaninsu musulmi ne suna cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Shi sa manzo Allah yace ku kiyaye azara takubi a cikin wannan al'umma. In an zara takubi a cikin wannan al'ummar ba za ta koma cikin gidanta ba, za ta zubar da jini. To Allah ka tsare mu da fitina, Allah ka raba mu da fitina ta fili da ta ɓoye, Allah ka raba mu da fitina ta addini, fitina ta duniya, ko wata irin fitina ma Allah ka tsare mu da ita. Wannan kaɗan ne daga cikin abubuwa da dama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa, wanda kuma wasunsu suna ta afkuwa, wasunsu kuma za su afko nan gaba. Amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai abubuwa da za su faru, duk wanda ikille su zai ji abin bai mai daɗi ba. Satarauna umuran tunkirunaha izaman, za ku dinga ganin manya-manyan abubuwa wanda zuciyar ku ba za ta ji tana son wannan abun ba. Annabi ya ce fa idza ra'aytum zalika fadhkurullah, in kun ga haka tana faruwa to ku ambaci Allah. Abinda ake nufi da ku ambaci Allah, wato ku zamanto masu zikirin Allah, sannan kuma ku zamanto masu komawa ga Allah. Wannan ina nuna mana wayo da dabara ba zai iya fitar da mutane daga cikin wannan musibar ba. Abinda zai fitar da mu daga cikin wannan musibar shine komawa ga Allah. Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sukofinka madaukaka, Allah ka tsare mu da fitina ta fili da ta ɓoye, Allah ka raba mu da faɗawa cikin fitina ƙarama da babba, Allah ka taimaki musulunci da musulmi, Allah ka karya kafirci da kafirai, Allah ka ba mu mai kyau a duniya, ka ba mu mai kyau a lahira, ka raba mu da kunyar duniya da kunyar lahira, ka raba mu da azaban lahira da azaban lahira. Ya Allah, matsalolin da muke fama da su a wannan ƙasa, Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa da sukofinka madaukaka, Allah ka yaye mana. Allah, duk wata damuwa da muka fada a cikin wannan ƙasa, Allah muna roƙonka, Allah ka fitar da mu, dukkanin al'umma mu ta musulunci wanda suka fada a cikin wata damuwa, Allah ka fitar da su daga cikin wannan damuwa. Allah ka tsare mana mutuncin mu, ka tsare mana addinin mu, ka tsare mana rayukan mu, ka tsare mana lafiyar mu, ka tsare mana mutuncin mu, ka tsare mana garuruwan mu, ka tsare mana ƙasashen mu, ka tsare mana unguwannin mu. Allah, muna roƙonka wannan gari, Allah ka cika shi da alheri, mazauna wannan garin Allah ka tuka su da alheri duk abinda zai bujiro mana a wannan gari wanda zai zama mana fitina ta addini ko fitina ta zamantakewa Allah kai mana maganin sa Allah ka shirya mana ƴaƴan mu mazan su da matan su Allah ka shirya mana ƴaƴan mu mazan su da matan su Allah ka dauka darajar mu Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatin wa salamun alaikum.